Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bom da aka dana a gefen hanya ya kashe sojoji hudu a arewacin Burkina Faso mai fama da yan tawaye masu da'awar jihadi a cewar rundunar soji jiya Asabar, a yayin da kuma wasu fararen hula uku suka mutu a wani harin da aka kai a wannan yankin. Sojojin sun mutu ne ranar Juma'a a wani tashin bom hadin gida, yayin da wata tawagar soji yan rakiya ke bin hanyar Burzanga zuwa Kungusi, cewar rundunar sojin ta kara da cewa wani mutum kuma ya ji rauni. Sojojin na dawowa ne bayan da suka yi rakiya ma wata tawagar yan agaji zuwa garin Jibo, abinda wata majiyar tsaro ta gaya ma AFP kenan. Hukumomi a yankin Shenzhen na yammacin China sun bude wasu unguwanni a Muruki, headquarter yankin jiya Asabar, bayan da mazauna unguwannin suka gudanar da wata zanga-zangar da ba a saba gani ba da daddare kan tsatsauran dokar kullen COVID-19 da hukumomin birnin suka kafa, wadda aka shafe watanni sama da uku ana aiki da ita. Wannan fitowa fili da aka yi aka bayyana rashin amincewa ya biyo bayan fusata da aka yi da yadda wata gobara ta tashi a wani bene mai kunshi da iyalai ta halaka mutane 10 bisa ga adadin da hukuma ta bayar, kuma sai da yan kwana-kwana suka shafe sa'o'i 3 kafin suka iya kashe gobarar, al'amarin da aka danganta da tanaki mai nasaba da matakan hana yaduwar corona din. Zanga-zangar da kuma fushin da jama'a suka bayyana ta yanar sadarwa sune na baya-bayan nan na alamomin cewa ana dada gajiya da tsarin da China ta bullo da shi na tunkarar COVID-19. Ita ce kadai daga cikin manyan kasashen duniya da har yanzu ke yaki da annobar corona ta wajen yawan gwaje-gwaje da kuma kulle. Lionel Messi ya sake wani cin kwallo mai matukar muhimmanci ga Argentina a nasarar da ta yi kan Mexico da ci 2 da nema jiya Asabar, wanda hakan ya dada kara baiwa tawagar kasar dama a gasar cin kofin duniya. Messi ya daidaita kwallon da Angel Di Maria ya tura masa, sannan ya cilla ta kasa daga nisan mita 25 zuwa kusurwar ragar gidan Mexico a minti na 64 da fara wasa. Ya ruga ya nufi sashin da magoya bayan Argentina suke hannayensa a ware, kafin sauran yan wasan Argentina din waɗanda su ma ke cike da murna su mamaye shi, yana cike da shauki lokacin da ya damki rigarsa ya girgiza, sannan ya mika sumbata ga magoya bayan su. Daga bisani mai maye gurbi Enzo Fernandez ya yi cin kwallo na biyu ma Argentina. Argentina ta farfado daga kaye mai ban mamaki da ta sha, inda Saudiya ta mata 2-1 a wasan bude gasar. Yanzu tana mataki na biyu a rukunin C gabanin bugawarta ta ƙarshe da Poland ranar Laraba, wadda take buƙatar ci kafin ta zarce gaba. To karfa a sha'afa, ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakuncin wani babban taro a birnin Kyiv na karo na 90 na tunawa da wani lokacin wata mummunar yunwa wadda ake wa lakabi da Holodomor, ko babbar yunwa wadda dan adam ya janyo, wato mai mulkin kama karya Joseph Stalin na tarayyar Soviet daga shekara ta 1932 zuwa 1933. A jawabinsa, Zelensky ya ce Ukrainiyawa tsakanin miliyan 4 zuwa miliyan 8 ne suka mutu yayin wannan yunwar. A wani sakon Twitter, shugaban ma'aikatan ofishin shugaban kasar Ukraine Andriy Yermak ya kira wannan al'amarin da ya zama abin tarihi kisan kare dangi ga Ukrainiyawa, sannan ya ce dole a ladabtar da Russia saboda dimbin laifin da ta aikata. A ƙarshe, shugaban Uganda ya tsawaita kullun makonni 6 jiya Asabar, a wasu gundumomi biyu da suka fi fama da barkewar cutar Ebola wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 55 to amma ya ce ana kan tsaida yaduwar ta tun bayan da aka yi shelar barkewar cutar ranar 20 ga watan Satumba Ebola ta yadu a fadin Uganda ta kuma kai har Kampala babban birnin kasar ko da yake wannan makon hukumomin lafiya sun ce abin ya fara sauki gundumomin biyu da suka fi fama wato da Mubende da Kasanda sun kasance karkashin dokar kulle ta kwanaki 21 ta shugaba Yoweri Museveni tun daga ranar 15 ga watan Oktoba
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba
shirin bi oi hausa kasuwa akai miki doni kasuwa kasuwa
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin kasuwa a kai miki doli sunana Mansur Sani daga maradin jamhuriyar Niger nake farin cikin zan akalar wannan shiri inda anan jahar maradi nake a ɗaya daga cikin wasu kasuwanni da ake ce ma ƴar kasuwar mata dake a Sunita domin sanin abubuwan da ke wakana a cikin wannan kasuwa ku kasance tare da mu daga jin sunan kasuwar mata to haraka ce ta shafi mata wannan kasuwa dai abin mamaki zaka samu mata suna saye da sayarwa a ciki duk da yake akwai iyayen tafiya cewa da maza ba ta rabata lokaci ba za mu tsunduma a cikin shirin inda za mu fara tattaunawa da shugaban wannan kasuwa da zai gabatar da kanshi da kanshi assalamu alaikum sai a ga masu sauraro suna
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar wanda aka sani da president na kasuwar mata ko kuma in ce wakili na jama'a da ke cikin kasuwar mata
masha Allah a takaice me yasa ake kiranta da wannan kasuwa ta mata
lalle da lallai waɗanda suka sa ita wannan kasuwa ake kiranta da kasuwar mata akwai dalilai da dama daga ciki zana dauko wani dan guntun tarihi su matan nan kusan in ce su ne asali su ne sababu su ne dalili su ne tushen da suka asasa wannan kasuwar su ne masu saye kuma su ne masu saidawa asali yake wannan shine dalilan da suka sa aka sa mata suna kasuwar mata amma a lokacin da suka kirkiri wannan wuri a gaskiya mata ne ba irin yanzu ba da suke da yawa tunda yanzu idan ka dauki masayin da ke cikin waga kasuwar mata ai Allah kawai san iyakar su masu saidawa masu ma haka to da dan wuri ne take dan kadan amma kuma da ka zo sai ka ga masu sayen da masu saidawa duka mata ne mazan dan kwarori a lokacin kina kaga suna da yawa a takeice tunda daga inda aka ce ko mutum 50 ne to sai zamana masu saidawa masu saye 25 masu saida 25 kaji ce nan dai sun zama sun shiga rijiyayi kun mace ta taho da dan hatsinta dan wakenta dan gujiyarta sai ta aje ana saida wannan shine dalilin da yasa har masu miya su kawo masu yabo masu tsintsiya masu kurna masu magariya irin dai kasuwa wannan wanda ka sani wacce ta da wanda ka sani to ita ce asaliya daga nan ana nan har ma sai aka fara yanka wurare ana ba maza kaga daga wannan lokacin kaga abin an fara karkata akala ta fara koma hannun maza su ko kaman ana cikin mulkin
mulki dai kuka yi
yawa a takaice ana cikin wannan halin ana ta murdodo ne sai maza suka zo suka waye gari suka zama da aka yi awon runhuna sai ya zama na kwata-kwata runhunan da aka auna duka maza su suke iyawa suke da dama saboda ka san dama mata lalle ana tafiya tare da su amma akwai abubuwan da suke iya akwai abubuwan da ba su iyawa
za a iya cewa dai wannan kasuwa duk da yake kana so ka nuna takwaci kuma maza amma duka yakin da ke akwai mafi akasari kayan daki da sauran ci maka irin haka wasu kayan cefani
wannan ya samu cikakken asali ne tun daga da kamar na ce maka san kawo foundation din wannan foundation din da ta suka kawa ba ta turuwa kuma mu ma ba mu bukatar ture ta saboda idan muka tura wannan foundation din to za mu samu tawaya ko kuma in ce na
kawo wata huska wadda za a duban ka
ba mu da wata huska wadda ta yi wannan huska ta mata
mun gode president bar mu je ga wasu daga cikin yan kasuwa domin sanin halin da suke ciki da abubuwan da suke saidawa da ma farashin kayayyakin a wannan lokaci.
Na farko dai waga ɗan Makka saidata da nayi gadanta nayi tun daga ma'aihi na har ga mahiyata. Lalle tun ina ya karama tun ana saida busassa ba ma adawa ta haka. Nike saidata mu kakkabo hadama mu zo mu kawo ma'aihin mu ya kai ta kasuwa. A ƙarshe har suka kwanta hannunsu na dama aka bar mana gada. Kuma bisa gadan na ci kunhwani alhamdulillah nagode ma Allah. Abu guda ɗaya ya rage mana zuwa biyu in kai Makka umma daya arme su kadai ne nake nema Ubangiji Allah ya cika mun wannan guri na alkhairi.
Wace irin riba ce akwai cikin kasuwanci irin na mata? Dan akwai matan da har yanzu gami suke yi sai sanda su tara hannu ko in mai gida na da ko kuma wani abu.
Gaskiya matan da suke neman tara hannu ga mai gida suka dawwama bisa kan mai gida to ba su gaji da wahala ba su zage su nemi na kansu. Saboda in mai gidan ba ya da ciwo zai kama daya hita ya tai wurin nema kai kina nan da rike da dan sai kin jira ko kin aika mai amma in kina da abin ki sai ki dauki dan sai in ya ji labarin kina likita ki riga kin gama komai kenan daga nan ma alhamdulillah kasuwanci sun biya kenan gurin mu dai matan duk da ba ta sana'a Ubangiji Allah mata budi na alkhairi ta hita ta nemi na kanta wallahi sana'a alkhairi ce ga kiyama ta ma musamman rayuwar da ake ciki yanzu ta babu mai shi sai wanda Allah ya taimaka.
Za ki ce ma sauran mata game da wannan kasuwa ta ku an ce kasuwar mata ce shin komi mata suka zo suna samu
yo kasuwar ta mata mata mu muka bude ma kasuwar tun mazan suna yan jararai eh wallahi mu muka buda ta saboda tun sakaran gari ne nan wurere mu muka bude waga kasuwar da ita ce muke tawwa daga gida da tsumma mu yi ma uwayen mu runwa su yi zaman na ciki su sai da ɗan Makka kenan ka dole ne waga kasuwa ake ta mata ce
ku ga sunan ku da sana'a
ni da kiza ne
to da midami ake saidawa
mu muna saida gogale ɗan Makka busassa danya da digadigi har da garin burjiwin saidawa kuma alhamdulillah wagga kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma kasuwa
mina tsaya daidai
ko mina tsaya
shi aka haida cewa ko aka samu kudi
eh to lalle mu yanzu ana samun kudi amma ka an watan azumin tsohi kasuwa ta hita shi har ya kai hakewa watan azumin tsohi har ya kai rashin ruwan su ya kai na ina ina ga duka alhamdulillah ma sha Allah mu da ka san gode Allah mun gode mata saboda mu
da mutum da shikoki an yi abubuwa ta dalilin wannan kasuwa
a ji kware ko dai abubuwa ana tana ta hiyare dai kasuwar nan ne so ta ci nemi na kansu in miji yana da ya baka in bai da kai maka ba mijinka ka ba diyanka gije jama ai hannun dawo ne hagun ko in hannun dawo mai samu da ba hagun dan wai tawa to dan haka in ka kowa na samu kenan ba samu matsala
ka gani masu aro kamar da zaku yi shi dai a yirewar mata wannan yana tabbatar mu da cewa muna a kasuwar mata din kuna jin iriyan da ake tawa sa da raya da annashuwa da sauran su ga mu masu sauraro sunan ki da sana'ar ki a wanga waje
ina na rabin naki
to me ne ake saidawa a wannan
waje to mu dai wannan kasuwar mata alhamdulillah kasuwa ce wadda Allah ke so da mu da iyalinmu da zar'anmu da uwayenmu wannan kasuwa da Allah ya dore Allah sa albarka muna saida atamfofi muna saida haka kayan jiki da gumama alhamdulillah ana ganewa
yauwa ku ga mu masu sauraro sunan ku
ayya Ishatu sunana mai saida robobi da tasoshi kasuwar mata
to hajiya cikin ku Allah wannan kasuwa an ce takuce mata kun yi rada wannan kalma
eh to yanzu dai matan ta matan ce amma dai mazan yanzu da sun mamaye mu
ya kuka yi wasa
to lalle mun yi wasa har mazan suka zo suka mamaye mu suka yi makari
da haka nan dai ku kula da shago dami dami ake samu a wannan wuri naku
a komai ma akwai masha Allah gaskiya saboda Allah da akwai robobi akwai tasoshi da kwanoni duka dai da akwai bakin dai gulgudu da abin da ka zo nema to dai ka dan samu dai bakin gulgudu to gaskiya ya na kai shekara 20 ina wannan kasuwa
kuma an biya wasu ɗan bukatu
alhamdulillah cikin ma bukatun ake biya inda a ci a sha a yi bukata to ai an gode ma Allah cikin gida ma ana yin sana'a yara yara ba sai sun hito sun yi kasuwa ba cikin gida ma sai su yi kasuwa in an san kana saidawa ba sai ka hito ba ka kawo ba mu tsohi mu ya kamata mu hito waje ba yara ba
haka ne masu sauraron muryar Amurka kamar yadda kuka ji wasu daga cikin mata iyaye masu sana'a a wannan kasuwa ta mata a nan Sunita da fatan dai kuna ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wannan kasuwa da ake ce ma kasuwar mata ta kwashe kusan shekaru 30 da kafuwa a wannan jaha ta Maradi kuma ta fara ne da kwarorin mata wanda suke saye da sayarwa har abin ya zamanto babu ranar kwashi kusan kullun wannan kasuwa tana ci.
Sunana Hajiya Tamamu wanda aka sani da ni. Eh wannan kasuwa tun lokacin da muke zanne ina ganin yanzu an samu shekara 30 daidai. To lokacin da mun yi atanhwa mun koma kuma mun yi yan sayar-sayar na kayan kwalba haka dai komi dai haka dai din da sayarwa. To yanzu sai muka koma muna sayar da kuma kayan miya. Eh wani tugan da wani tumaki abin da dai haka za a kada na miya dai duk muna da abin ganshi kuma komi da komi da tahiya. An kasa ana saida kuma ana samun daidai nan je kasuwar mata kuma sarkin mu Alhaji Ashiru eh ko ba haka ba kuma yana gyara mu komi
ana tada wa matan haƙƙin su bai bangaranci ya zaɓa ba sai an jami za ku tafi sauran diya mata
kware ko mu mun san haida sana'a kuma da duk wanda ya tashi ga mahin shi na sana'a ta tali yake shi ma sai ya ita ko ba haka ba tunda yanzu muna da yaran duk masu yi eh ko ba su sanna ba da cikin kasuwa bakin gurgurdo cikin gidajen su dusa da kuma suna ta aure da mazajen su ko ba haka ba eh ana tahi ana gabatar da komi daidai ko kan namiji rugo ya ba ta tallafa masa sai maka mishi kai ku ai sana'a ta yi unhani ko
ku ga mama sauraron sunan ku
sunana Lariya nan kasuwar mata da Alhaji Ashiru
shekara nawa kuka yi wannan kasuwa
to akai ga 15 mu a sirta tasai an tsamar sirta tumati akwai yaudu akwai mai kuka akwai lalo akwai takalwa akwai tashi akwai daidai batsu akwai mai kuka kuma mara daka ita kuma kuma muna sai da cikin kasuwa kuma alhamdulillah kuma na godiya
me ake samu a cikin kasuwa ta mata
sosai ana samu alkhairi domin Allah Allah sa albarka an dai haka kasa kuma ubangiji sai Allah ya baka rabanka
an samu wani abu da aka yi bikin danji hada na yan uwa
ha Allah sa albarka ana cikin mayi ne ana cikin yin shi kuma Allah na ruha asiri kuma su ma suna ruhawa
sunana Amina sana'ar mu ta kan danye ce muke yi a nan garin Marai kasuwar mata a Sunita ana samun gwaba ana samun magarya ana samun magarar cikon bisani ana samun lemun tsami an bado ma akwai shiga na ana samu in lokacin mangoro ne akwai mangoro bakin gulgudo je ana samu komi kuma yalo da tumaki danye duka ana samu in lokacin sai ne
duka nan ne ake noma su koko daga wani waje ake
ana kawo mu da wani waje kuma nan ma mun garin Marada ana noma shi da kyau da kyau ana samu
ba ce akwai ku mata
gaskiya bakin gulgudo muna samu abin da Allah ya ce mu samu wanda za mu kore bakin gulgudo muna samu
ko kuma sauran mata da ke rungu mahannu a gida
sauran mata da ke rungu mahannu in sun samu madadin sun bar su ma su to su bada su amma abin da samu su kore min bakin su goda su biya bukatar su talayeri
ba kasuwa ana ce mata kasuwan mata kuna alfahari da ita ta yasa a ce mata kasuwan matan
alhamdulillah mun mu Allah godiya cikin kaso ga ta mata muna samu biya bukatun mu da muke su
to madalla haka jama'a masu sauraron murya Amurka a wannan shiri na kasuwa kai miki dole kamar yanda za ku lura lokacin da aka dibar ma wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan shirin ya ƙayatar da ku annan ya kamata mai ban kwana Ashiru mai aran maji a matsayin shugaba na wannan kasuwa ka dai yanda muka tattauna da kai a wannan kasuwa da sauran al'ummarka ni zaka ce ma murya Amurka
a gaskiya abin da zan ce murya Amurka muna godiya da fatan Allah ya tabbatar da alkhairi da wannan shiri nasu mai albarka kasuwa akai miki doli
amma jin sauran abokan aiki na gidan radio murya Amurka baki daya sunana Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger nake cewa ku kasance tare da mu a cikin wani sabon shiri na mako mai zuwa kasuwa akai miki doli
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah domin ta wurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira da ke muna da babban murya da mai tattali al'amuran Allah ta yadda muke bazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke kusa ban gaskiyar mu da kuma wata ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya da tare da aikin da ke nuna ta babban zace a cikin ayyukan mu na yau da kullum sai mu kokta da mu magance kiyayyar ta ke hana mu amincewa da juna mu yi kokari mu taimaka mu sada salama da adalci ta yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu. Ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkuma ga Allah muke yi. Allah ya taimake mu da kusan lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check up a Turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci, hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin daukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sannan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check up a Turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da na mahaifa, cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata. Ma'aikaciyar kiwon lafiya Dr. Na'ima Idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata, inda ta fara da bayani kamar haka.
Binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dubadube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi akan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wata matsala a tare da to
likita me yasa ake so a rika binciken lafiyar jiki?
Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba, abinda muke kira su asymptomatic kenan. Zaki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka, ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in, sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukunna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna dauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum. To wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika, tana cin shi amma in ba wannan check up din mutum yake zuwa ba, bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa.
Menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata?
Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check up din ko mace ko namiji, yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane, to kin ga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri. Ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanin kai daga ina za a fara. To amma ka gano ta da wuri, ana iya fahimta. Banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history, wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan. To kin ga idan mutum yana zuwa check up, kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su. To za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk din, wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta. To duk wa'innan abubuwan su ne suke da muhimmanci mutum ya dinga zuwa yana check up. Kamar hawan jini ne, wasu zaki ga ba sa nuna alamu, sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai yana ciwo a hannu, yana ciwo. To amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din shi, wato hawan jini, sai kiga ya hau. Su ba su ma sani ba kwata-kwata. To muhimmancin da yafi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai.
Wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyar su?
Akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyar su, amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci. Na ɗaya akwai sankaran mama, shine breast cancer, sai kuma na biyu akwai cervical cancer, wato kansar bakin mahaifa. Kin ga ita breast cancer, mutane da yawa a duniya abinda yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check up din da suke zuwa ne, wato binciken lafiyar su. Tunda anan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check up ba, sai kiga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta. To kin ga su kuma a ci Allah zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani. To kuma ita aka gano ta da wuri, akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba. Wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri, wasu kuma ba sa nuna alamomi da wuri. To shi yasa ake so wannan check up din a dinga zuwa. Na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifa, ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test, wato pap smear, za a dauki sample a bakin mahaifan nan, ai bincike a ga shin wajen ne yana da alamu mun samu wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kinga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai jijjiji to kinga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kinga ni akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta sai kuma wasu mada da kaman su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa ne da suke addabin mata to shine kamata mace dinga binciken waɗannan gabobin yana da muhimmanci waɗannan gabobin balin akai magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansar inda suke addabin mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin kasar mu haka ta Nigeria kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi bane baya son zuwa asibiti kwata kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da muhimmanci saboda a duniya gaba daya abu ne addabi mata gaba daya to shi yasa zan iya cewa waɗannan su ne wanda suka fi muhimmanci a cikin waɗannan matsalolin
kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta
to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimai shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili ko da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna kanana to kinga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane din wasu ƴan matan ma bincike yan nan suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kinga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kinga sai macin da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansar bakin mahaifa dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru kanana to amma mewa bayan haihuwa sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai kananan yaran da ake haifar su da ciwon suga to kinga wannan tun daga ƙarshen shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba matsala ba ta dinga zuwa saboda daidai da yara kanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up amma waɗanda ramar ta su tayi yawa haka kananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da obese wato kibar ta su tayi yawa mu shekarun su to kinga su ma ai ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba
to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta
misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa kinga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake kai sun fara zuwa irin check up ana duba lafiyar su sai kuma su hawan jini mace ciwon suga su kinga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check up a asibiti
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.